This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce babu ja da baya a game da kai hari Rafah, yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsage ta bude wuta a fadar Isra'ila da Hamas a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce akwai yiwuwar nasara tattare da Ukraine, yayin da mamayar Russia ke gabanin cika shekaru uku. Sannan saura kiristi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai ga sake karawa da Joe Biden bayan da ya doke Nikki Haley a South Carolina.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa bayan da ya sha kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa wanda aka yi yunkurin tsigewa, ya ce an koyi darasi, dama daidan wani karkataccen wani.
Dama ka rayuwa ce ko a gidanka yana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa ga irin wata na ganin mata gamsu ba, ko ba a mata adalci, ko a yayanka sai tunanin cewa wani abu da ake kaman an fifita wani akan wani.
Su kuwa yan kasashen Niger da Mali da sauransu da ECOWAS ta dage wa takunkuma, har yanzu suna ta annashuwa da murna ciki har da kullu.
Neto Nigeria ya Niger, neto Niger waran Nigeria, ana yi daɗi, na yi daɗi sosai.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumul ke gabatarwa, inda yau shirin ke ci gaba da bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da 'yan sintiri suka yi a jihar Katsina, Najeriya. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafah da ke Gaza, da zimmar kawar da mayakan Hamas baki ɗaya. Duko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa, tare da buƙatar sauko mutanen da 'yan Hamas suka yi garkuwa da su. Shugaban na Isra'ila ya ce zai yi zama da kwamitin ƙasar kan lamuran yaƙi domin neman su ba shi amincewar shirin kai hari a Rafah. Ya faɗa a wani shirin talabijin na CBS da ake kira Face the Nation cewa da zarar dakarun Isra'ila suka kaddamar da farmakin soji a Rafah, inda fararen hula 'yan Filistinu sama da miliyan guda suke neman mafaka daga yaƙin, cikin 'yan makonni ne Isra'ila za ta samu nasara a Gaza. Ya ce ko Isra'ila ta yi nasarar kulla yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta, za a samu jinkiri ne kawai wajen kai harin, amma tabbas zai faru. Ko da ma ba a cima yarjejeniyar ba, za mu kai harin, ya faɗa. Amurka ta kasance babbar mai goyon bayan yakin Isra'ila da Hamas, amma kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan ya faɗa a wani shirin gidan talabijin na NBC Meet the Press cewa Netanyahu bai sanar da Washington kan shirin kai hari Rafah ba, ko kuma wani shirin kwashe Falastinawa. Sullivan ya ce muna maganar mutum sama da miliyan guda da suka tattaru a wani ɗan ƙaramin wuri a Gaza a dalilin hare-haren soja a wani wurin. A saboda haka mun bayyana ƙarara cewa bai kamata a kai wani babban farmakin soji a Rafah ba, har sai idan akwai shirin kare fararen hula da kai musu, wato da kai su wurin da ba tashin hankali, da ciyar da su, da sama musu sutura da kuma muhalli. To ba mu ga irin wannan shirin a ƙasa ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga ƙasashen yamma. Sannan ya ƙara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a Kyiv, Zelensky ya kuma shaida cewa yayi imani majalisar dokokin Amurka za ta amince da bada babban tallafin kayan soji da na kuɗi. Sai dai kuma ya ce Ukraine tana buƙatar a ɗau wannan matakin cikin wata ɗaya. Da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta yi mishi akan yuwar NATO ta gayyaci Ukraine babban taronta da za a yi a birnin Washington a watan Yuli. Zelensky ya ce kamar yadda na fahimta dukkanin membobin NATO suna goyon bayan a ba Ukraine gayyata, sannan kowa ya amince cewa nan gaba Ukraine za ta kasance cikin kungiyar NATO. Wannan matakin na turawa Ukraine gayyata ya danganta da amincewar Amurka da Jamus ne a cewarsa. Amurka da Jamus ne kasashen da suka fi bada mafi girman kaso na tallafin soji da na kuɗaɗe ga Ukraine. Duk kasashen biyu sun fito sun bayyana goyon bayansu kan amincewar Ukraine ta shiga ƙawancen NATO, amma jami'ai sun ce ba yanzu ba.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Jigawar Najeriya, inda ga dukkan alamu wata ƙura da ta tashi ranar Alhamis har ta girgiza kujerar kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Aliyu Haruna ta kwanta kuma ya sha zuwa yanzu. Don haka ganin ba a rasa darasin koyo ga sauran 'yan siyasa da sauran jama'a ba. Wakilinmu a shiyar Jigawa da Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi kakakin sai ya ce.
To ai ka san irin wannan al'amari dama ita harkar rayuwa haka take, kuma ba za ka yi kowa daidai ba, kuma wannan kamar sunna ce ta majalisa. Duk uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya tare muke, har opposition mutum biyu duk tare muke muna haɗe, kuma duka ba za ma ka yi tunanin cewa akwai wani abu da ya faru ko ya yi ƙoƙarin faruwa a majalisar dokokin jihar Jigawa. Abokai ne tare muke, saboda haka mun ci gaba, saboda abu ne guda ɗaya, kuma kana abu aka ce sama da kaso biyu ko biyu da wani abu bisa uku sun amince sun yadda cewa kai shugaba ne na gari, kana iya ƙoƙari. To ai wannan is normal. Dama haka rayuwa ta, ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa, kaga irin wani yana ganin be wata na ganin bata gamsu ba, ko ba a mata adalci, ko ƴaƴanka su tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani.
Kamar kenan an sami yanayi na fahimta, an gamsar da watakila wasu daga cikin waɗanda suke ganin cewa kamar ba a tafiya daidai, don haka wancan zance na ƙuri'ar namun cewa da shugabancinka ta biyu ba?
Ƙwarewa. Bayan haka su wanda ake tunani ko ake zari tun da abu mai zo ba, kamar yana ake faɗa ne haka, wannan na ga shi ne ma dalilin da yasa 'yan majalisu suka sake kaɗa min ƙuri'ar goyon baya, domin da ai ana cewa za a yi kaza, za a canza ni, za shi za a yi waye, amma aka zo saboda haka ma muka zo muka zauna a majalisa jiya, domin ai hutu wannan muke muka baya saboda a tafi oversight bibiyar ayyuka na gwamnati. Amma kaga saboda wannan jita-jita da ta taso, muga to ya kamata mu dawo mu haɗu mu rukunbe, har 'yan majalisu suka yi mun ƙuri'ar goyon baya a majalisa.
Wani irin darasi za a iya cewa watakila Haruna Yangyatin ya koya kama daga waccan ƙura zuwa wannan zance na ƙuri'ar lamun cewa da shugabancin?
Darasi ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, idan da wani abu a matsayina na ɗan adam ko a matsayina na shugaba ne, checkmating kaina. Na biyu, darasi da ɗauka shi ne su al'umman nan da suka amince da ni, da har da mai girma gwamna suka yadda da jagorancinmu da kuma muna yin daɗe. To kaga wannan shi kaɗai shi ma kamar mizani. Wasu fiye da rabi, ina nufin two-thirds, sun zo sun ce sun yadda sun amince abin da nake yi daɗe. To wasu kuma suna ganin maybe a tunaninsu, kamar yadda ake jita-jitan masu yunƙurin canjawa a tunaninsu, ko ba da nake ba. To kaga daga baya za mu iya kiran junan mu zauna mu ci, to tunaninku da kuke wannan meye kuke ganin ba mu yi daidai ba, sai mu gyara don a ci gaba, domin ba kowa bane a gabanmu. Wallahi jihar Jigawa ce mu a gabanmu. Duka abu na san zuciya ba ma cikin ba za mu yi shi ba. Ina tabbatar ma zuciyar ta fikar da gwamnati da al'ummata yana kan majalisa. Idan ban biya wa gwamnati haɗin kai, mun haɗa kai da mu da gwamnati, mun haɗa kai mun yi abin da ya dace don a ce jihar Jigawa gaba, me amfanin shugabanci ko me amfanin zaɓarmu?
A gaida Mahmud da wannan hira da kakakin majalisar jihar Jigawa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba, inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020, inda Trump din ya sha kaye wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Trump ya yi nasarar doke abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Republican ta ƙarshe da ta rage, wato Nikki Haley, inda ya samu kuru'u kashi 60, ita kuma ta samu 40 a jihar South Carolina, inda ta taba zama gwamna daga shekarar 2021 zuwa 2017. Haley dai ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin mulkin Trump. Trump ya yi nasarar doke duk wani da ke da ra'ayin tsayawa takara a jam'iyyar Republican a zagaye na farko da kuma zaben fidda gwani, wanda ke ba da dama ga 'yan takara su halarci babban taron jam'iyyar na ƙasa da za a gudanar a lokacin bazara. Sakamakon zaben ya tirsasa wa sauran 'yan takarar janyewa daga neman zama 'yan takara shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyarsa. Sannan Haley, wacce ta rage, ta zo matsayi na biyu da rata mai yawa. Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita sun toshe hanyar kai agajin jin ƙai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur, wani mataki da ma'aikatan jin ƙai da kasar Amurka suka koka da shi. Yaƙin Darfur wanda ke kan iyaka da wato yankin Darfur da ke kan iyaka da kasar Chadi ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya shafa tun bayan da aka fara yakin watanni 10 da suka gabata tsakanin sojojin kasar da kungiyar RSF ya fi shafa. Sama da mutum 694 ne suka tsere don neman mafaka a Chadi a bisa bayanan kungiyar da ke bibiyar lamuran 'yan gudun hijira ta duniya ta IOM, amma wasu da dama kuma sun makale a Darfur kuma suna buƙatar agaji. A ƙarshe, hukumomi sun ce wani jami'in sojan Amurka ya banka wa kansa wuta a gaban ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington da ranar jiya Lahadi. An garzaya da mutumin wani asibiti da ke yankin bayan da jami'an leken asirin Amurka suka kashe wutar, a cewar masu aikin kwana-kwana da ayyukan gaggawa a gundumar Columbia ta yanar gizo. Mutumin ya kasance cikin mawuyacin hali, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar 'yan sandar birnin a jiya Lahadi.
To, a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biye. Kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyar ECOWAS wadda ta ɗage ma jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso takunkuma ranar Asabar jiya Lahadi ma ta ɗage takunkuma ma ƙasar Guinea. Wannan ya ƙara yawan masu farin ciki da annashuwa da kuma tsokaci kan matakin na ECOWAS. Don haka wakilinmu a shiryar Oyon Najeriya Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana wannan rahoton.
Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka, wato ECOWAS a takaice, ta cirewa ƙasashen nan hudu, wato Mali, Burkina Faso, Guinea da Niger, da na yi juyin mulkin soja takunkumi. Wasu 'yan ƙasashen da ke zaune a Najeriya sun nuna jin daɗinsu a game da cire wannan takunkumin.
Sunana Yawu Akara Ibadan Akele, ni yana sana'a tireda ne. Gaskiya a matsayina na ɗan Niger ɗin nan, gaskiya na ji daɗi don ni nisan abin da yake kan hanyar boda nan dan kai iyaka muke. Abin da yake bi yana wuciya da wanda ke shigowa, aka ce wai ba wanda za a yi. Abin nan gaskiya ya takura da, amma yanzu gaskiya abin Allah zai kawo saukin sa insha Allah.
To, me ya baka sha'awa a cikin wannan dage takunkumi da an kai ma waɗannan ƙasashe hudu ciki har da jamhuriyar Niger?
Ai, wannan takunkumin da aka samu Niger shine ya fi tsananta bisa ga waɗancan, dan na can da wasu ma ba san da ana yi ba, amma wanganan kowa ya san da ana wannan tsananin takunkumin da yake kan Niger din nan. Don saboda mutanen Niger da mutanen Najeriya, idan ka je kan iyaka kai mai zuwa wurin ne ba za ka bambanta ba. Ka dinka tahar da bacci dan Niger ya shigo Nigeria, ka dinka tahar da bacci dan Nigeria yana cikin Niger. Dan haka idan ka diba ma sai ka ce wai wannan dan ina ne, baka san ma ko dan ina bane a bakin bodan nan.
Ko da yake kana nan zaune a Nigeria, a labarin da kake ji a cikin kasar Niger dame dame kuke fi shan wahala a kansa?
To gaskiya abinda aka fi yin wahala a kansa kamar yanayin abincin nan na kayan masarufin din da ake tsallaka da su. Dan wancan lokacin da aka fara din nan, ka san hatta da kifi ko toki din nan ba wutan da ake samu, sai dai ayi amfani da wannan fodan da yake dan azarta su, kuma babu magani. Magani ai shine mai matsalan ma.
Suna na Kyari Ali Bukar. Gaskiya abu yayi kyau wallahi, dan wallahi muna cikin kunshi wallahi, saboda ka gani dai ni dai gaskiya fi sai billahi ba mutum iyaka Niger ne da Nigeria, to amma ɗan uwana gaba daya suna cikin Niger, saboda kaga yanzu kamar mu aka sawa muke jin sai ne muke jin zabi abun, saboda muna waya kullum da su, ba ma jin dadi wallahi, ko bacci ma mai ba samu bacci ma, amma yanzu Allah ya yarda zamu samu bacci.
Wadanne irin bayanai suke gaya muku game da irin kuncin da suke ciki?
Gaskiya mala Hassan bayanai da suke sai yana da yawa wallahi. Kaga da akwai turawa da suke tallafa mana, suna kawo mana abinci, ruwa, mai gyada da sauran su, abubuwa da kala kala, har makarantar su bude yaran mu, kaza mu yayin gudu gida ne aka kwace mana garin mu, yau kusan shekara 9 ko 10 da zan ce ba mu da gari, to mun je wannan mutane bayan Allah sun karbe mu kuma hannu biyu, amma zo a ce an sa ni da ta hukumi, gaskiya ba mu ji dadi ba, amma yanzu mun ji dadi mun samu karbe. Yan uwana suna difa Kinjandi gaba daya suna can.
Malam Umaru dan asalin kasar Burkina Faso a cikin yaren Hillanci ya nuna jin dadin sa a game da cire takunkumin.
Minna ni beldum ko dum yofa neddo Nigeria ya Niger, neddo Niger waran Nigeria, an naji dadi, naji dadi sosai, naji dadi.
To me yasa ka ji dadi?
Naji dadi mutani Nigeria yana shigo Niger, mutani Niger yana shigo Nigeria, Burkina yana shigo Nigeria, muna jin dadi wallahi.
Idan ba amanta ba sanya wannan takunkumi dai ya takurawa yan kasashen Mali, Burkina Faso, Niger da wani sashe na arewacin Nigeria. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau ma muna kan batun kisan gilla da aka zargi ɗan sa kai na jihar Katsina da yi wa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin ƴaƴan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka. Da ƴan sa kai na jihar Katsina suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa, waɗanda suka nemi shirin ya bi kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗa ga marigayi Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ci haƙurin ƴan sa kan da aka samu don yaƙi da ɓarayin daji a jihar Katsina suka gayyaci mahaifinsu daga cikin abokansa, inda daga nan sai gawarsa suka samu cikin jini. Gari ci gaban hirar da wannan fili da Rabi'u.
Wani zargi ko kuma wani tunani kuke yi sanadiyar haje kai ga aka masa wannan kisa?
Wallahi mu dai ba mu tunanin komai, saboda kahin ma wannan haka ta faru da shi, akwai lokacin da sai da barayi suka shiga gida ne da daddare da sunan za su kashe shi, wai yana tare da ma'aikata har suka ji mashi rauni. Wallahi bai ma dade da gama jinye ba.
Yana tare da ma'aikata, meni ma'ana haka kenan?
To ka san su barayi duk in aka ce ma kaman in wani abu ya faru za ka kira ma'aikata ka ji musu da abin da ke faruwa, to su wannan abin da suka dauke ka kaman kai ma kana tare da ma'aikata ne.
Wato ya shiga dai tsakanin su ƴan ta'adda suna zargin sa, gashi kuma yanzu su ma jami'an tsaron gwamnati sun zo sun magama da shi gaba ɗaya kenan.
To ai shine mu ba mu san me dalilin da yasa su jami'an gwamnati suka zo suka kashe shi ba. Ai mu ni a tunani na babu wata hukuma da za ta kama mutum ta kashe shi take yanke ba tare da ta bincika ba. To mu wallahi daga kama shi da kashe shi ba a minti 15 ba. A yanda ake ba mu labari, saboda ni ina gida kawai abin ya faru.
Ba a je gaban kotu ba, ba a ɗauki kowane mataki ba, kawai sai dai ji ku kai kawai an kashe shi.
Wallahi babu wata kotu. To ai muna yanzu ran kai daɗai misali amma abu ma ina za ka je ka kai shari'a, tunda waɗannan mutanen yanzu sun kama ka minti 30 ba a yi babba, a zo aka kira ƴan uwanka ko mai unguwarka, ba a kira mai unguwarka ba, ba a kira ƴan ƙauyenku ba, kawai cikin dare an kama mutum an kashe shi, wurin wa za ka je?
Yanzu ya iyalinku ya kake tare da ƴan uwanka da sauran iyayenku mata?
To gaskiya ƴan uwana lafiya na, akwai ƙannena guda biyu waɗanda suke makaranta allo, akwai kuma guda biyu waɗanda suke makarantar boko, san ma dai uku zan ce saboda kwanan nan ba abin ya faru dama kafin mahaifin mai rasu akwai wani kare na ɗaya da yayi wasiya za a kai shi makaranta Allah shi ma ban dade da na kai shi ba sai kan nai na kanana yanzu wadanda nake tare da su
shi mu ci sana'a kike
ni sana'a gyaran radio nake
ki yi amfani da wannan dama ka yi magana da shi mai girma gwamnan jihar Katsina shi duk kwaratami za ka ce masa kan abin da ya samu mahaifin naku
to gaskiya domin Allah ina kira ga shi mai girma gwamnan da kwaratta domin Allah saboda mu kamar yankin mu domin Allah ya kula da yankin mu amma dai ina so in ba shi shawara da duk ya jama domin Allah jami'an tsaron shi kunni saboda tsakanin da Allah ni dai a gani na ban dai san me doka kasa take ba amma ni a gani na bai kamata a ce an kama mutum ba babin cikin komai kawai a kama shi a kai ni a gani na yana da kyau in an kama mutum a bincika a tabbatar da yana da laifi sannan da hukuncin da doka ta sanar da yanke mashi amma ba irin wannan ba a kama mutum cikin dare kuma cikin daren a ce ba a kiran kowa shaida ko kuma ba a binciken komai kawai a kashe mutum haka dai in gani kamar doka ba ta yarda da wannan ba amma wani ban san tsarin dokar Najeriya inda take ba
me cikakken sunan mahaifinku
sunan mahaifina Bello Hassan sunan shi
kai wani abu da kuke nema ne ko wata liya ko bin jinin mahaifinku ko kuma shi kenan dai kawai kun bukaci gwamna da ya dawa jami'ansa kunne ne kawai
domin Allah ni abin dai ne gaskiyan magana saboda irin yanda babana yake hudda da jama'a kamar duk inda na nufa bana jin daɗi saboda kamar an bata ma mahaifina suna ne da mu kanmu ƴaƴan shi
Rabiu ko ka san cewa mutane wasu na Katsina na ga suna murna da waɗannan ƴan sandan gwamnan da aka kafa.
To wallahi kusan ko mu dai nan muna yi to amma damuwan shi ne ka san mu dai abin da suka yi mamu ne ba mu ji daɗi ba saboda da an gaya mamu dalilin da ya sa aka yi mamu mahaifin mu kaga za mu ɗan ji sauƙi-sauƙi amma kawai a kama mutum a kashi ba layin fari ba na baƙi babu wani jin wallahi daga lokacin da suka kama mahaifina ya ga ko minti 15 bai ba ɗan da ake ban labarin ba wani wanda suka kira bincike ko wani abu.
To Rabiu Allah ya ji kan mahaifinku.
Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina Tukur Hassan Dan Ali ya tabbatarwa da wannan shiri cewa duk waɗanda ake takewa haƙƙi irin wannan suna da damar miƙa ƙorafinsu ga hukumomin da suka kamata domin a gudanar da bincike dan ɗaukar matakin da ya kamata.
Sun zo sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi. Suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi.
To, yan wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla ɗin ne na babu gaira babu dalili. To, ai dama shi kai jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zuwa kan shi a yi abin da ya dace. Amma dai aikace-aikacen da su ainihin wani sirri ne suke yi bisa abin da muka sani. Al'ummar jihar Katsina sun yi mahajin da aikace-aikacen su domin ayyukan nasu suna ƙara taimakawa wajen ƙoƙarin da ake na wanzar da ainihin zaman lafiya a cikin al'umma. A da yadda aka ire-iren wannan abubuwan za a ga cewa ana samun fahimta ainihin ta zo daban-daban kowa da irin fahimtar shi watakila wanda abin bai madaɗi ba dole ga cewa ainihin bai mashi daɗi ɗin ba ko kuma watakila su a matsayinsu na ƴan adam a iya samun kuskure kamar yadda su ma ainihin sojoji da jami'an tsaro na cikin gida da ainihin sanda a matsayinsa na 'yan adam ɗin takama su ma wani lokaci ainihin ake iya samun kurakurai kuma sai a bincika ainihin a yi abin da ya dace.
Otuman Tukuri wayannan mutane sun da su za su ji wannan shirin da muke yi idan suna da korafi kamar yadda suka yi mana korafi za su iya tinkarar ku su faɗa muku komai kuma ku bincika ku ɗauki mataki a kai.
Eh dama abu ne a yi buɗaɗɗe. Inda wannan jami'ai gwamnati ta san da zaman su suna yin aiki ne don gwamnati kuma al'umma ta san da zaman su kuma suna yin aiki ne don al'umma to wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakure a gare su daga bangaren su abu ne mai sauki yana iya tunkarar ainihin hukumomi da suka dace ko tunkarar ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa. Ko kuma ainihin su ma kansu suna da komandoji a kowace lokacin kuma akwai babban komanda na kuma jiha dai ire-iren wannan ƙorafin mukan tsarare su.
Masanin harkokin tsaro kuma Fulani da ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi da ake yi wa Fulani ba tare da gudanar da bincike ba. Garis Gololo ya ba da shawarar da za ta kai ga samar da zaman lafiya da daƙile cin zarafi baki ɗaya.
Gaban ƙasa ya taimaka ya ba Fulani masu special advisor yadda za su samu su yi magana
ya sani suna nan kuma a san cewa in an yi musu za a fada ba wai kawai a kashe su su ba a fada ba sai kuma an yi wani abu kuma a ce su ne suka je suka kashe mutane ya kamata in wani abu ya faru a fada kuma yan jarida ma su daina rubuta killer Fulani babu wanda ya kashe mutum a fada kawai a ce criminal amma mutum yare nawa ana fadan duka yanzu in an kai nyamuri a kotu kawai za a ce criminal ne ai su kotu ne za su nuna ko yayi ko bai yi ba kuma ba sa kotu ba sa fadan yare
wato ina ka ne a gura za a yi a hana masu satar mutanen nan su dina in ma da makiyaya ne su koma kiwon su irin nada
ai za su iya su koma kiwon su amma sai a yi musu adalci su ma a yi musu adalci a mayar da su su ma kamar yan kasa ne ba wai su a zubar da su ba banza ba su ba yan kasa ba kuma su yi magana a ja a kashe sun zo kasuwa kuma a bi a kashe a bi an ganga yaran hulɗar dan karfi ma a kashe shi ya ka ga abu zai shiryu
akwai dai hanyoyi da za a bi a iya magance abun gaba ɗaya kenan
hanyoyin da za a bi a magance wannan abu dinnan kowa a bashi yancinsa a kira mutanen nan a zauna da kowa da kowa in nyamuri ne yan haifok din da in waye ne a kira su a zauna da su kashe mudan da ake yanzu a istin akwai wani umfani a cikinsa ne ba da wani umfani a kira kowa a zauna da su a yi magana da su meye suke so kuma me aka yi musu a san matsayinsu in ba haka ba abin zai dinga ba mu wahala ne kawai bayan da zaka ce kai ba Fulatani ne kuma ba ka hada da Bahaushe ba ko kuma yan uwanka ba su faɗa da Bahaushe ba zai yi ba ka gani kamar ni ba Fulatani amma ina da yaya wanda suke aure yanzu Hausa wajen su guda biyu ni zan ce ban haɗu da Hausa ba kuma yaya nan ciki na guda biyu suna aure Hausa kaga kuwa sai ina tare da Hausa wanke to bayan da zai kawai a ce mutum shi kadai kawai wai yaren su wannan yaren daban wannan yaren daban Bahaushe da ba Fulatani ɗaya ne in muka zo kuma suka zuga wannan to zai kawo mu nan matsala wanda da masuran su raba kawunan mu so ya kamata mu nutsu mu san abu da muke yi
masu raro bakin abin da ya sabu ake nan kan wannan batu dan haka zamu jira dan ganin abin da bincike zai bayyana da kuma irin matakin da za a dauka yanzu madadin Nasira da Mel Kaya ne ke muka wajen kawo muku wannan shiri ni sarfi na hashin gumin ke cewa muka kasance lafiya to a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a takaicen Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kaifar maki ta ƙasa a birnin Rafah dake Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki daya duk ko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da buƙatar sako mutanen da ƴan Hamas suka yi garkuwa da su Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga kasashen yamma. Sannan ya kara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami dake cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda Trump din ya sha kaye wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar Sudan da yaƙi ya daidaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur. Wani matakin da ma'aikatan jin kai da kasar Amurka suka koka da shi. Yaƙin Darfur wanda ke kan iyaka da kasar Chad ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya fi shafa tun bayan da aka fara yaƙin watanni 10 da suka gabata.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan Malam Idi Jili musamman ma iyalin Malam Salisu Idi wanda aka fi sani da Baba Dallami dake unguwar Dakata Kawaji a birnin Kano saboda rasuwar matarsa Zainabu wadda aka fi sani da Abu da fatan kowa ya koma gida lafiya bayan sadakar 7 shekaran jiya Asabar Allah ya rahamshe ta ya kuma bada dangana a mu
Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dada Balawi sai kuma engineer mu Charles San, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.